sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25 31 da kuma 49 masu radon mu a jamhuriyar Niger kuma za su yi kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da Madaniya da kuma Dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na boahausa.com Masu raro assalamu alaikum Sarfil Hashim Gumel ne tare da babaya ko makiyar da masu ran abokan aiki muka sake dawowa muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya ja kunnen ƴan siyasa su guji amfani da matasa wajen tara tarzoma a cikin al'umma. Daga nan kuma za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku. Tambayar mu ta yau ita ce Menene muhimmancin shugabannin al'umma su yi takatsan tsan ga kalamansu musamman lokacin zabe? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-6555. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Niger. Amma kafin nan sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma kiri Shugaban Amurka Donald Trump ya ce bai farin ciki da yarjejeniya da ƴan majalisar dokoki suka cimma ta gina sabuwar karamin katanga akan iyakar Amurka da Mexico amma dai ya ce ba za a rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya akan wannan batu ba ya ce ban ji daɗin wannan lamarin ba kuma ba zan iya cewa wannan abu ya gamsar da ni ba Trump yana faɗa wato hukumar zartarwarsa a fadarsa ta White House ya ce yarjejeniyar ba za ta magance matsalar da ke akwai ba amma duk da haka shugaban na Amurka ya amince zai sanya hannu akan kudirin da ya hada da dala biliyan 1 da miliyan 375 na gida katanga mai tsawon kilomita 88 kashi 1 a cikin 4 na kudin da ya bukaci dala biliyan 5 da miliyan 700 ya gina katangar wannan yarjejeniyar za ta hana sake rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya da aka bude su makonni uku da suka shuɗe bayan sun kwashe kwanaki 35 a rufe a ƙarshen watan da ya gabata kimanin kashi 1 cikin 4 na ma'aikatan gwamnati ne kudaden gudanar da su zai kare a cikin daren juma'a na wannan mako ciki har da hukumar kula da tsaron cikin gida wanda take da alhakin kula da kan iyakar kasar Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙarin tashin hankali da ake samu a jihar Kogin Yei a Sudan ta Kudu ya fitar da fararen hula 8,000 daga gidajensu kana ya yi sanadiyar wasu 5,000 suka arce zuwa makwabciya demokradiyyar jamhuriyar Congo rikicin tsakanin sojojin Sudan da kungiyar ƴan tawayen kasar ta National Salvation Front ko kuma NAS a takaice ya barke ne a ranar 19 ga watan Janairu hakan ko na zuwa ne watanni hudu kacal bayan da aka sanya hannu akan sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya ta baya da zammar kawo ƙarshen yakin basasun kasar wanda aka kwashe shekaru 5 ana yi tsakanin shugaban kasar Salva Kiir da kuma madugun ƴan adawa Riek Machar Mai magana da yawun hukumar ƴan gudun hijira Babar ya faɗa wa muryar Amurka cewa an fara samun sauƙin rikicin ya kuma ce bangarorin biyu da suka sanya hannu akan yarjejeniyar zaman lafiyar suna ci gaba da biyayya gare ta. Rahotanni sun nuna cewa ana gwaza faɗa ne a wajen garin Yei kusa da kan iyakar demokradiyyar jamhuriyar Congo da kuma ƙasar Uganda. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban magoya bayan madugun ƴan adawan Venezuela shugaba Juan Guaido sun gudanar da zanga-zanga a yau Talata wani yunkurin ci gaba da kiran sojojin ƙasar su daina marawa shugaba Nicolas Maduro baya kuma a matsawa shugaban ƙasar mai ra'ayin ƴan gurguzu ficewa daga mulki. Guaido da Amurka da wasu ƙasashe 50 suka amince da shi a matsayin shugaba mai riko a Venezuela. Yayi shi ne kira ga gudanar da zanga-zanga domin girmama wasu mutane 40 waɗanda aka kashe su a tarukan kin jinin gwamnati da kuma matsawa gwamnatin lamba masawa gwamnatin lamba a shigo da kayan taimako na gaggawa da suka hada da abinci da magunguna daga Amurka zuwa kasar wacce take fama da matsalolin tattalin arziki. Yanzu haka dai kayan taimakon da suna zube ne a wani wurin ajiye kaya a garin Kukuta na Colombia wanda ke kan iyaka. Guaido ya faɗa wa shugabannin sojojin kasar cewa kin amincewa da Maduro yake yi a shigo da kayan taimakon wani laifi ne na cin zarafin bil'adama. Maduro ya ci gaba da samun goyon bayan wato manyan sojojin kasar. Ya ce tarukan gangami da 'yan adawan suke shiryawa wani tanadi ne na hambarar da gwamnatinsa da Amurka ke yi, don haka ya kiyada da shigo da kayan taimako a cikin kasar. Wata sabuwar 'yan majalisar dokokin Amurka 'yar asalin Somalia da ta yi gudun hijira zuwa don Amurka ta nemi afuwa a jiya Talata akan kalamanta na sukar lamirin Yahudawa, lamarin da ya sa 'yan jam'iyyar Republican da Democrat suka yi tir da kalamanta. 'Yar majalisar na bangaren Democrat Ilhan Umar, wacce take wakiltar wata gunduma a jihar Minnesota da ke tsakiya maso yammacin Amurka wato na tsawon makonni biyar, ta ce wani rukunin 'yan Isra'ila mai kamun kafa a nan Amurka, wato kungiyar hudun Amurka da Isra'ila, tana sai 'yan majalisa domin ba da goyon baya ga kasar Isra'ila. Ta yi waɗannan kalaman ne a wani sakonta na Twitter a ranar Asabar, tana mai cewa goyon baya da 'yan majalisar suke baiwa Isra'ila suna yi ne saboda kuɗi da ke fitowa daga wannan kungiya da ake kira AIPAC a takaice mai ƙari a akidojin Yahudawa. Ko da yake kungiyar bata iya taimakawa yakin neman siyasa na 'yan siyasar Amurka kai tsaye, amma kuma mambobinta za su iya yin hakan.
Baba ya kuma kirkire ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da ya rage kwanaki kalilan a fara gudanar da zabuka a Najeriya, yanayin siyasar kasar na ƙara dumama, inda 'yan takara ke ci gaba da yakin neman zaɓe. Mai martaba Sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya ja kunnen 'yan siyasa su guji amfani da matasa wajen tada tarzoma a cikin al'umma. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari.
A yayin taro da manema labarai a fadar yau Talata, Sarkin na Kano ya bayyana damuwa ainin kan yadda ake samun tashe-tashen hankula masu nasaba da harkokin siyasa a wasu sassan jihar Kano a 'yan kwanakin nan.
Muna samun labaru tsakanin jiya da shekaran jiya marasa daɗi kan barazana ga tsaro da zaman lafiya saboda rigingimu na siyasa. Muna kira ga al'umma da a ɗau haƙuri, a tsaya a kan doka, kada a yi wani abu wanda zai jawo zubanci cikin al'umma ko raunuka ko rasa dukiya. Ita siyasa ba yaki ba ce. Duk wanda yake da katin zaɓe ya je ya zaɓe, wanda yake gani ya fi cancanta a zaɓe shi saboda alkhairin da zai kawo al'umma.
Alaka sai Sarkin na Kano ya buƙaci jami'an tsaro su taka rawar da ta kamata wajen tabbatar da doka da oda da kuma zaman lafiya a cikin al'umma.
Muna fatan jami'an tsaro za su tsaya a ɗau matakai a kan masu yamu da makamai da kawo barazana ga zaman lafiya. Muna kira ga jagororin siyasa da su ja kunnen magoya bayansu, kuma a kiyaye fitina saboda ba a san inda za ta tsaya ba.
Baya ga haka, Malam Muhammad Sanusi na biyu ya hori masu riƙe da sarautu da shugabannin al'umma a dukkanin matakai su zage damtse wajen faɗakarwa tare da wayar da kan matasa game da muhimmancin zaman lafiya.
A ci gaba da faɗakar da matasa, a ci gaba da addu'a, kuma a ci gaba da jagoranci wanda ya dace. A ɗauki haƙuri da hakimai da dagacai da limamai da masu unguwanni a taimaka wajen gargaɗi da haɗin kai da jami'an tsaro da tabbatar da cewa ba a samu tashin hankali ba, kuma masu laifi a miƙa su ba hannun hukuma.
Haka zalika, mai martaba Sarkin na Kano ya yi addu'a ta musamman game da zaɓukan da ke tafe.
Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ya zaɓa mana shugabanni na alkhairi. Allah ya sa a yi zaɓen nan lafiya a gama lafiya.
Amin.
Duk wanda yake neman kasar nan Chamu ta Kano da Nigeria da hain Allah ya sa a hanya a hannunsa duk wanda yake da fama da sharri Allah ya kare mu daga wannan sharri ya mayar da shi kansa Allah ya sani rayuwar kanmu da mutuncinmu da jinjoyinmu.
A shekaran jiya Lahadi ne wasu matasa da ake zargin magoya bayan tsohon gwamnan Kano ne Rabiu Musa Kwankwaso suka kai farmaki gidan shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano Abdullahi Abbas, yayin da a jiya Litinin kuma wasu matasa da aka yi zargin cewa magoya bayan shi Abdullahi Abbas din ne sun kai wani hari da ake ganin na maramuwar gayya ne gidan dan takarar gwamnan Kano a ƙarƙashin jam'iyyar PDP Abba K Yusuf, kuma har ma aka ce sun kone gidan Kurmus. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To Allah ya kyauta a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Menene muhimmancin shugabannin al'umma su yi takatsantsan ga kalamansu musamman ma lokacin zabe? In an jima kaɗan zan buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kafin nan a shakata da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla, mun samu kiran mu na farko daga Jiga, wani ne akan layi?
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Babangaje mai trader ringin daga jihar Jiga Nigeria.
To Yusuf Babangaje, muna sauraron ka, me zaka ce menene muhimmancin shugabannin al'umma su taka tsantsan ga kalamansu musamman ma lokacin zabe?
To hakika ni shawarar da zan ba shugabanni yana da kyau duk abin da za su wa al'umma jawabi to su je zamanin sun tauna wannan magana kafin ainihin ta fita ga shauran al'umma, domin fi sabilillahi mutane suna duban ainihin muhimmancin maganar da manyan mutane za su faɗa, kuma mutum ka faɗe ta to wani koda bai amfani da ita ba to wani zai iya amfani da shi, dan haka ina roƙon dukkanin shugabannin mu duk lokacin da za su yi magana musamman a kafafen yada labarai su san magana da za su faɗa wanda ainihin zace wa al'umma dadi kuma kowa zai ji dadin ta ba tare da an dau wani mataki na hayaniya akan wannan magana ba.
To Malam Yusuf mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. Bar mu je Kaduna. Wani ne a Kaduna?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam, wake magana?
Sashen Hausa Radio America na muku fata alkhairi. Suna na Dahiru, sakatare unguwar Katsina ko kuma ke Kabi local government Kaduna Nigeria.
To Malam Dahiru muna sauraron ka. Menene gudunmawan ka?
To alhamdulillah lalle naji abinda ake tattaunawa akai. Abinda ya kamata shugabannin al'umma koda wajen tarurruka ne ko ina ne ya kamata mutum ya dinga fadin maganganun da suka dace. Musamman a yanzu lokacin da zafi ke gabatu mana gaskiya ba mu ji dadin irin wannan al'amari da ya faru kamar a Kano ba. Muna fata shugabannin duk da zafi al'umma magana yi magana da za ta kwantar da hankali ga al'ummar su. Ta fatan za ta tashi lafiya Dahiru sakatare mu gurbin.
To Dahiru sakatare mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. To har yanzu dai muna Kaduna. Wane ne daga Kaduna?
Hello.
Ya muna sauraron ka, ya sunan malamin?
Yawwa Saidu baban da yanzu Kaduna sai ko ka zama.
To malam Saidu muna sauraron ka, me zaka ce game da wannan da muke magana?
Eh gaskiya abu ne wanda ya dace a fadakar da mutane sosai tun da lokaci ya mutu haka. Saboda abin gaskiya abin da ke faruwa ba shi da gani. Wallahi Allah, saboda in an ba a kiyaye haka ba abubuwan zai zo lalace da fasi sai dai da shi.
To Malam Saidu mun gode kwarai da gaske da gudu. To mun gode kwarai da gaske. To har yanzu dai muna Kaduna. Wane ne akan layiya, sunan malamin?
To a Sharfilu Ashu Gumel, barka da lasariya.
Yawwa barka dai.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala muna sauraron ka.
Sharfilu muna jan kunnan daga su manyan 'yan siyasa da mu talaka masu kada ƙuri'a. Ka sani duk kalman da ka furta idan ya zamanto ita zama fitina, to ka sani cewa Allah zai tume ka, zai tambaye ka, don Allah ya la'anci mai tada fitina. Duk abin da baka sani ba bai kamata ka je ka yada shi ba ko ka furta, sai tunda baka san shi ba ka bar wanda suka zaje su bayani a kai. Muna ƙara jan ku ne, duk wanda Allah ya bashi dama wallahi ya kiyaye, bakin nan ba ai idan ka ci abinci ba ne, don ka iya maganan da zaka yi kuma zai iya daura mutum, kuma ake baki shike yin ka wuya. Da fatan za mu gyara, tashi lafiya.
To mun gode Murtala da wannan gudunmawa taka. Bar mu je Nasarawa. Wani ne akan layi daga Nasarawa?
Saidu Hausawa daga Doma local government jihar Nasarawa.
To Saidu Hausawa muna sauraron ka, me zaka ce game da shugabanni yanda za su ringa kula da kalaman su?
Wani shugabanni mu gaskiya suna kofsa shirme. Kofsawan shine mutum a dina baka sani ba, zaka ce abu kaza ya faru, abu kaza ya faru. Kamar yan dawara suna ce wai inda observer sun zo za ka kashe su, kaga wannan ba daidai bane. Mulki nan na Allah ne. Gaskiya.
To me zaka ce su kuma ga matasan idan shugabanni sun irin wannan magana ko sun ba su ubarni ko sun ce su wani abu da suka san cewa tabbas bai kamata ba?
Matasa sai da mu mu yamban da sai su yamban da hankalin su. Saboda in baka ba in ka ji wani maganar shi, wani maganar wani shugaba, saka da kai tadanci kuma ba kyau. Tadanci ba kyau. Allah ya halalce wannan ya tada fitina. Haramu ne wannan. Ayi hakuri. Kuma Allah ya sa gama zabi nan lafiya. Allah ya ba mai robo.
To amin ya rabu masa idan mun gode kwarai da gaske. Bar mu koma Kaduna. Wani ne kallai da Kaduna?
To assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Muhammadu Mai Almajirai ne daga gadar Malam Mamma a Kaduna, Najeriya.
To Muhammadu Mai Almajirai muna sauraron ka.
To gaskiya wannan bayani na mai martaba haka yake, musamman aka ce abu ya shafi shugabanni. Duk da yake alhamdulillah yanzu kamar jagororinmu da suke yawon campaign din nan, da wuya ka ji wani ya kama sunan wani kai tsaye ya ce mai kaza, to ya kamata mutane na kasa su ma kuma su kasu su kiyaye irin abin da ya kamata. Kowa duk abin da zaka faɗi kai tunanin haka yake ko ba haka yake ba, kuma da tsafta ba wai kawai gaje-gaje duk abin da mutum ya kamo ya jefa ko ya rubuta ya aika ba. Wannan gaskiyar magana za a iya matsaloli za su iya shiga biyar da muke tunani. Allah ta'ala ya sa mu yi zaɓe lafiya, mu tashi lafiya, mu gama lafiya. Allah ya zaba mana mafi alkhairi. Wassalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. To mun gode kwarai da gaske Muhammad Mai Almajirai. Yanzu bar mu je jihar Niger. Wani ne akan layi daga Niger?
Ibrahim Mai Wanke Hula a garin Maigode a Kemba.
To Malam Ibrahim, menene gudunmawanka?
to ni gudunmuwa ta ya tarkace ni a bangaren matasa ƴan uwana. Dan Allah abinda nake kira a matasa ƴan uwana su kula su kiyaye da wanda ke son su ba wanda ke son kanshi ba. Su tsaya su yi zaɓe su kula da wanda yake shi zai kaɗe zai ruɗa musu ƙwaƙwalwa ne ya kawo musu tashin hankali tsakanin sa ta zubar da jini kaga bai kamata ba. Tsaya su kwantar da hankalin su zaɓi wanda suke so kuma muna fatan wannan zaɓe Allah sa aishi lafiya.
To Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa ta ka tabbar mu tsallaka jamhuriyar Nijar wane ne akan layi.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam ya sunan malamin.
Umma Malam Alina daga Dogon Zuciya cikin jamhuriyar Nijar.
To Malam Ali muna sauraron ka me zaka ce game da wannan batu?
Inda an rayu bisa ga wannan cece kuke da aka yi bisa ga harkar zaben Najeriya. Inda so ɗan takara kowa shi kwatar da hankali shi ɗan Najeriya sun san za su doka. Amma kai ka to kai fafakire da handama kai ta hoɗan wanda magana wanda bai kamata bai dace ba. Allah ta aiza ilahiya kare ilahiya mu da addu'a ta muke ma Najeriya talakan Najeriya da zabi shugaba mai
adalci. To madalla mun gode kwarai da gaske Malam Ali da wannan gudunmuwa taka. To muna mun samu kira daga Taraba. To da alama ta Taraba ta goce. To kada a manta za a iya kira mu layukan mu a buɗe suke. To ga kira daga Yobe ya shigo yanzu nan. Wane ne daga Yobe?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam ya suna malamin.
Kuna tare da shugaba Abubuwan zan kasuwar da Maturu.
To shugaba muna sauraron ka me zaka ce game da wannan batu da muke tattaunawa?
Batun zabe. Wato idan abinda zan kira ƴan uwana matasa ne musamman ma ƴan uwana matasa masu tuni a duka. Ya kamata mu bada haɗin kai a hukumar zabe kuma dokokin da suka kafa mana waɗanda za mu bi mu yi zaɓe lafiya mu tashi lafiya kuma mu samu sakamako lafiya. To wannan shine nake kiran ƴan uwana matasa kar mu tada hankalinmu shi shugabanci na Allah ne duk wanda Allah ya bamu alhamdulillah za mu goya marfa sunan Abubuwan zan faso da maturu ku tashi lafiya.
To malam Bu mun gode kwarai da gaske da wannan muhimmiyar gudunmuwa da ka bayar. Bari mu je jihar Niger. Wane ne aka laye ga jihar Niger?
Allah zarfi da gwal muna lafiya sunan lafiya da radio daga nan Marigal local government.
To Alhaji Rabi muna sauraron ka menene gudunmuwan ka?
Wala gudunmawana wannan lalle wannan wanda ya wanga magana yayi magana mai kyau ya kamata duk ɗan siyasa su bi irin shawarorin da ya bada kada su tada ma mutane hankali kuma su talakawa ya kamata a ce su yi karatun tana su domin mutanen nan da sun zo za su wuce ne su ba kurya uwanku bai gabata mutane su yi rigima da yawansu ba.
To Malam mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa ta kuma da daga waya kuma ka karshen daga wayar mu a yau. Mun gode da waɗanda suka samu dama suka kira suka bayyana mana ra'ayi waɗanda kuma ba suka kira ba su samu shiga ba. To sai a ci gaba da gwada mu ko ma rana ce. Mun gode. To har yanzu dai ana tarar sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogonmu suke cewa karfe 4 wato saura minti 7 ga wannan sakon.
Talaka kabar kuka kuri'ar kai cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019.
Mun ce babban abin da za mu ba kasanmu shi ne zama Najeriya da wadata.
Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari sun cika alkawari.
Sashen Hausa na muryar Amurka ba zai bakku a baya ba, zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumudumin su.
Muryar Amurka daga Kaduna.
Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran shafukanmu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya. Sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranakun zaben kuma a maimakon shirinmu na rabin sa'a da aka saba, za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa.
Don haka sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a kafin hannu. To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda a ranar gobe ne idan Allah ya kai mu za a soma goga ta farko ta semi-final ko karon kusa da na ƙarshe na wasannin ƙwallon ƙafa na matasan ƙasa da shekaru 20 wanda ke wakana yanzu haka a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Kasar Najeriya ita ce za ta soma goga ƙarshe da kasar Mali na ranar Alhamis a kara tsakanin Senegal da kasar Afrika ta Kudu. Idan muka lega a kasashen Turai kuwa a yau ne Talata, Paris Saint-Germain ta kasar Faransa za ta goga da Manchester United a Old Trafford a wasannin wucin da final na ƙwallon ƙafa na club-club da su kasance zakaru a kasashen Turai. A daidai wannan lokaci a AS Roma ta kasar Italiya za ta karbar bakuncin FC Porto ta kasar Portugal a kasar Italiya din. Duk dai a wasannin na Champions League na Turai a yau ne hukumar ƙwallon ƙafa ta Turai UEFA za ta soma jarraba aiki da motar nan da ake cewa VAR wadda ke taimaka ma alƙalan wasa domin warware jayayyar kuskuren alƙalanci. Wannan shine karo na farko wanda za a soma jarraba wannan a wasannin Champions League na kasashen Turai. Shi ko tsohon mai tsaron gida na kungiyar ƙwallon ƙafa ta kasar Ingila Gordon Banks a yau ne ya rasu, yana da shekaru 81 da haihuwa. Gordon Banks ya lashe kofin duniya a shekarar 1966 tare da kasar Ingila a wasannin ƙwallon ƙafa na wannan lokaci na duniya da suka wakana a Birtaniya. Club din Stoke City shine ya bada wannan sanarwa a yau Talata. Gordon Banks ya kasance shugaban kungiyar ƙwallon ƙafa ta Stoke City Club a shekara ta 2000. Za mu karkare labarin wasannin mu na ranar yau da wannan wutar da ta kama a wurin horar da ƴan wasa na club din Flamengo na kasar Brazil kwanaki uku da suka gabata. Sai gashi abin mamaki a cikin daren jiya Litinin, shi ma club din Bangu, club din da ke Rio de Janeiro a kasar Brazil, ya huskanci wannan matsalar ta tashin wuta. Haruna mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To a gaishe ka da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce bai farin ciki da yarjejeniyar da 'yan majalisun dokoki suka cimma ta ginawa sabuwar katanga karama a kan iyakar Amurka da Mexico, amma dai ya ce ba za a rufe ma'aikatun gwamnatin tarayya ba a kan wannan batun. Ya ce ban ji daɗin wannan lamari ba, kuma ba zan iya cewa wannan abu ya gamsar da ni ba. Trump yana faɗa wa majalisar zartarwarsa a fadarsa ta White House, yake cewa wannan yarjejeniya ba za ta magance matsalar da ke akwai ba. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙarin tashin hankali da ake samu a jihar Kogin Yeh a ƙasar Sudan ta Kudu ya fitar da fararen hula 8,000 daga gidajensu, kana ya yi sanadiyyar wasu 5,000 sun arce zuwa makwabciya Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Kongo. Rikici tsakanin sojojin Sudan ta Kudu da 'yan ƙungiyar 'yan tawayen ƙasar ta National Salvation Front ko kuma NAS a takaice ya ɓarke ne a ranar 19 ga watan Janairu na wannan shekara. Dubban magoya bayan madugun 'yan adawan Venezuela, shugaba Juan Guaido ya gusa gudanar da zanga-zanga a yau Talata a wani yunkurin ci gaba da kira ga sojojin ƙasar su daina marawa shugaba Nicolas Maduro baya, kuma su matsawa shugaban ƙasar lamba ya fita daga ainihin wato mulki. Guaido da Amurka da wasu ƙasashe 50 suka amince da shi a matsayin shugaban ƙasa mai riko a Venezuela, ya yi kira da gudanar da zanga-zanga girmama wasu mutane 40 da aka kashe su a tarukan kindinin gwamnati.
To da takaitaccen labaran mu kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokin aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu amuradin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham murata hada shirin ta bada umarni da ma injiniyar mu Taiwo Malama Zainab. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.